أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اقتص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقية ما كانوا عليه لما منهوا من حقائق المعارف والعلوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرب بها في سلكهم المنظوم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي هباه ربه بسره المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متانة في أقولي من تنسام متانة نا ينين أن يريو كوئنا أن تبيو ذاك سامو أتوشيكي amma a wannan shine zama na biyu ta hakuri wa ma ta'lamuna illa an insha Allah. Amma kafin mu fara karatu, kar mu manta da inda ya faru a sashen da ya wuce. In ba a manta ba, a farko na fara magana dangane da abin da ya shafi matsalar tsaro a Najeriya. Na faɗi wasu maganganu wanda suka shafi janibobi kamar haka. Babu yadda za a yi harkar tsaro ya gyaru kowace irin gwamnati ce ko za ta zo sai sun ɗauki matakai kamar haka, wanda za a ɗauka da sunan aikin tsaro su zama mutanen titi. Shi ne zai iya sa su tsare dukiyar al'umma da kuma mutuncin al'umma. Amma in ya zama dama wanda aka ɗauke shi harkar tsaro dan baya ga dani, mun yi magana da wani mutum, shi bayan ya zama babban mutum a harkar aikin tsaro ya riga ya yi ritaya, ana kai masu aiki a gidanshi wanda ya san sun shayin kirs da shi a kan harkar fashi da makami. Sai ga shi ya biya shi ga aikin post, ga shi kuma an yi post da shi wannan gidan mutum a Najeriya. Sofiya mutumin da yake dama fashi da makami ke da ya shiga harkar aikin post ba zai amfani da yanayi kuma ya shiga da fashi da makami ba. Ta gaba yadda za a yi, saboda haka dole sai an yi la'akari nan gaba inda ana so a gyara harkar tsaro da su. Gwamnati ta daina la'akari da wai mutum ya zama makaranta kara, tunda amanar dukiyar mutane za a bashi da rayukansu. To kowa in za a ɗauke shi aiki a bincika tarihinsa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne a ɗauke shi a societinsu. Da yake nan, na biyu ya zamanto ana biyan wanda za su yi aikin tsaron nan haƙƙoƙinsu a lokacin da ya kamata, a san da ya kamata, a yadda ya kamata kuma. Wannan shi zai sa al'umma ta aminta daga fuskantar barazana daga gurinsu. Yanzu misali ku ɗauki 'yan sanda, idan kuka ɗauko su kuka haɗa su da sojoji, za ku samu sojoji banki ne kaɗai suke ta'amuli da mutane, amma kusan komai suna da nasu. Amma su za ka samu ba haka ba ne. Yau da an ce kana aiki kayan ritaya, sai ka ga watakila ba ka da wata makoma. Na yi magana kwanan nan wani abu ya faru da wani abu ya faru banda wancan biyan haƙƙoƙin mutanen da aka tura su mai dubu su je su tsara mutane. Mutum ya yi wata bakwai yana aiki amma an kasa ba shi alawar kuka, tunda wannan alawar sun da shi suke amfani da shi gurin sun abinci. Da wanda ka tura shi biya aiki babu abin da zai ci abinci, ka faɗa min yadda idan wani abu ya kika ta gaban shi ba zai sani ka tsawa ba shi da zai. To saboda haka da zarar kuma kuskure ya faru, dokar da ta shafi idan dan sanda ya zanga-zanga sun an rike masa haƙƙin shi a hukunta shi a kore shi daga aiki da aka ga ana mutunta hukunta shi da korarsa daga aiki amma ba a mutunta babu wata doka da aka yi kuma wajen shi kuma idan an rike masa haƙƙin shi kuma ya za a yi ba wannan doka da aka muna kira zuwa ga gwamnati cewa dukkan mutanen da za ka ci gaba da ɗauka aikin tsaro bayan la'akari da wancan abu na farko abu na biyu shi ne ba a ne abu na biyu shi ne zaman to mutanen nan ana biyansu ana ba su abinda ake ganin zai iya kifarsu na haƙƙoƙinsu don su tsare rayukan al'umma amma wallahi ko kaɗan zai yiwa dukkan mutumin da ya sami farauci ne yana da kari ka bar karen da yunwa ka tafi farauta da shi yadda ya kamo nama to ɗayan biyu zai faru ko dai ya zo da naman a bakin shi kana ja yana ja ko kuma in ya kama ya samu wata fana da ke yi zai kaga bakin shi da jini karen kunin ya asali saboda ka bar shi da wa ka bar shi da yunwa da haka muna kira abin da ya shafi musamman wayanda suke na ƙasa-ƙasa a cikin harkar tsaro in kana tattaunawa da su za ka ji ƙwarin gaskiyar gaske akwai abin ban tausayi ƙwarin gaskiyar gaske to saboda haka ba za mu manta da abin da ya faru ba na san duk abu ne wanda yake sananne a wajen ku abin da ya faru da ɗaya daga cikin malumin mu na sunna shine Malam Ahmad Algarfari ya tafi gona jiya da shi da ɗalibai so biyar an yi kin nasa tunsu da yawa daga cikin mutane suna mamaki cewa abin ya zo kan malamai na ce ai tunkin yana zuwa kansu kawai waɗanda ake ma ba sanannu ba ne sai sa ba za ku sani ba amma ana yi akwai Yusuf Alfa yana da makaranta a nan hayin banki gidan shi yana mantu da aka je gidan shi sai da aka kwashe abincin gidan sannan aka kashe shi sannan aka ɗauki ƙarshe mai shekara 13 aka tafi da sai da aka kai musu naira miliyan 1,300 kamar suka tafi yare ga Bello Wando shi da aka kashe shi ma ko gawar da magani ba sai taruwa aka yi aka mai salatar gaifa aka wace irin wannan abin yana taruwa to saboda haka wannan musiba ce da aka mu ci gaba da har yanzu kuma da ake maganan nan babu wani labari don har yanzu ba wanda zai ce maka a dai san da na shigo nan cewa an yi waya da su malam ko ga halin da suke ciki babu to saboda haka wasu na ganin cewa abin ba zai rasa nasaba da akwai wani bawan Allah da ya rasu ana ce masa Alhaji Bello da Mabul ko attajiri ne mai kuɗi da zai bar duniya ya yi wasiya cewa dukiyar da ya bari wanko ba siri na dukiyar tun da shi ne sulus ya halatta kai wasiya da shi ya ce ku yayi wasiya yana so a sadaukar da ita ga makarantar malam garko to kuma dazu ake faɗa min cewa shi ne cikin abin da makarantar ta mallaka ba ku gane ba babu malam garko yi bane ya samu ba santa ce tawa ka aji kunda wanda ke zuwa gurin ai ba sai an mai da yaro wajen ba to akwai gida a Abuja da fili watakila ma hadda wani gidan a nan to da zunzurutun kuɗi ina ganin cikin abin da ya bari da aka raba kuɗin a matsayin shi ne sulusi ya kai miliyan 700 zuwa miliyan 800 an fahimta ya yi to watakila wannan kudin da suke ganin su ya kamata bari su zo in suka tatuma to ai ba mamaki kudi zai yi ne to ba zanca ba kudi ba ne na individual kudi ne na al'umma da kuma kudi ne na ainihin wasu aikin addini da haka dai mu ci gaba da yin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da shi ya kuma tsare faruwar abin nan gaba kuma lallai wannan abin da ke faruwa akwai cewa dole gwamnati ce ta tashi ta ci gaba da yin tsaye satun da ya wuce a nan ai kwana bakwai ba wani ya zo ya ce a sa in nake addu'a ba a nan hanyar Zaria ita ma an dadime ta an tafi an kawo miliyan 50 a satunan da ya wuce ba ko wata professor yar katsina ba sunanta samson halima a nan hanyar Abuja ita ma kabin da geta an mana hasara ko ba a yi mana ba martace musulma professor a gidan ilimi kuma professor commissioner ce a ainihin wato harkar education a nan hanyar Abuja aka ce tashi sa zafi nan kana gani duk mutane manyan nan da su kuke a rububin hawa jirgin ƙasa yanzu dan an koma jirgin ƙasa yanzu ake ainihin wato danyo saboda haka wannan musiba ce mu ci gaba da yin addu'a Allah ya sa mu ne za mu yi ƙarshen ta ita wannan matsalar ba za ka fahimci tashin hankalinka ba sai dan an ci an kama wani wanda yake da alaka da kai ta kusa sannan za ka fahimci yadda matsalar take da tashin hankali an fahimta ne saboda haka muna addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya samu malam mafita da wannan shi tare da malam wannan shine abin da za mu ci gaba da yi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun fara yin karatu za mu ci gaba daga inda muka tsaya akwai alhassu kwadaitarwa alas tabthiri akan yin sammako fi talabir rizqi wajen neman arziki an sakar lil gamidi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi yati allahumma barik li ummati allah kai albarka ga al'ummata fi bukuriha cikin sammakon da take yi da haka komai ana da buƙatar ya zamanto hatta a wajen neman arziki ana kyautata ainihin wato hanyar da haka in ba ɗabi'a ba ce ta gari irin ɗabi'a da mutanenmu suke ita kanta ya kamata a ce sun daina ta sai kaga wasu wanda ba mu ba kai ba za ka fito kasuwa ba sai ƙarfe 11 amma su sun fito ƙarfe nawa ƙarfe 7 ko 8 sai ƙarfe 11 sannan za ka buga malamalin ka zo kana ta obatacin ana aika ɗan kasuwa kamar wani sarki zai tafi kasuwa to a cikin buku sammako annabi ya ce akwai albarka a ciki kuma za ku ga duk abin da daga yana ne
ta faru a
ba ana ji ba ta waje waje da sama ku abin da ya shafi wato buku sammako da aka dole ne sai an gyara wannan matsala da abin da ka fara shi a lokacin da ya kamata ka fara shi Allah ya sa masa albarka akan a ce alatta ka fara shi ko neman ilimi mutum ne ya buku yana da ƙarancin shekaru ya fara neman karatu zai wahala ka ga wajen tawfiqi ya zama daidai da wanda sai da ke wani ya fara karatu ko to haka ake so ko da wajen neman al'amura ne zamanto ana yin buku da haka wannan matsalar da mutanenmu suka saba da ita ana neman arziki yana da kyau mutum ya huta ne kada amma idan ya zamanto akwai wanda ba mu ba muna da ƙalubale za su iya fitowa tun ƙarfe 8 ko 7 wataƙila kafin ƙarfe 11 an yi abin da za ka kun ba za ka fito ba sai ƙarfe 11 ko 12 kaga akwai matsala shi yasa akwai waɗanda uzuri na siyan kaya zai iya kama su za su zo da wuri amma sun san da wani da wani da wani ƙa'idar su ba sa fitowa sai ƙarfe 9 da haka ba yadda za a yi sai dai su karkata su wani wajen saboda uzurinsu bai dacewa da lokacin suwa da su kuma ba za su saba wannan lokacin da ba wannan yana to wannan addu'ar da annabi yayi yace Allahumma barik li ummati Allah ta yi albarka ga al'umma ta wajen tsammakon da take da shi zaka ga ko tafiya ne ta tashi zaka yi da sassafe zaka tafi wani guri irin yadda Allah yake nade maka ƙasa ka kai lokacin da ya kamata ka kai yakan bambanta a ce ka tashi da rana lafiya da kyau saboda albarkar da samu goyi da shi a kan yin abu sai sa annabi ya ce Allahumma barik li ummati fi uquriha sannan kuma sai kullu sannan kuma kowanne irin kamar idan Allah subhanahu wata'ala ya sa masa albarka to komai karancin abin to shine za ka amfana da shi wanda yake da alaka da kai amfana da abu abu kuma duk tarin yawansa idan Allah ya shirye masa albarka ba za ka amfana ba kuma duk wani wanda yake da alaka da abun babu yadda za a iya amfana da wannan abu shi yasa za mu ga annabi isa ranar da ya zo duniya cikin abin da ya faɗa ya ce qala inni abdullahi ya ce musu ni bawan Allah ne ataniyar kitaba Allah zai ba da littafin injila nan gaba sannan waje alani nabiya Allah ya sanya ni annabin Allah ne sannan waje alani mubarakan aina ma kun Allah ya sa ni ni ne albarka ne a duk inda nake shi yasa za ku ko aure mutum ne in kun haɗu da shi murnar da za ka yi masa ka ce masa barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair alqur'ani da Allah ya saka cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun ga wannan littafin nan mun saukar da shi yana cike da ainihin wato albarka shi yasa zaka ga alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa matakai na halitta dan adam guda takwas yace wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa qassawna al-'idhama lahman ثم انشأناه خلقا اخر ايه كما قول سي مكان كيراري ده wannan dakin sai ki fatabarak Allahu ahsan al-khaliqin albarka ya tabbata ga Allah wanda yafi kowa kyautata halitta idan zai ainihin wato yi tada ka kowane irin abu ne dani dukiya sai to ka dinga roƙon maka Allah albarka akan wannan ainihin wato abu wannan yana daga ciki sannan ma ya qulu idza dakala as-suq mai mutum ya kamata ya faɗa idan zai shiga kasuwa wannan za ka gane cewa addinin musulunci tsarinsa ya bambanta da kowane tsarin addini kwanaki ɗan uwa malam murtala nasir shi ma yana asibiti ba shi da lafiya al-misri al-qadi kuma mai masa addu'a Allah ya ba shi lafiya yana gabatar da program na al-azkar da ake akwai wani wanda ba musulmi ba arme ne wannan program din ne ya sake musulunta saboda shi yana mamaki wani irin addini ne za a ce yana da tsarin da wa'in za ka shiga bayi ga abin da za ka faɗa in za ka fito ga abin da za ka faɗa in za ka sa kaya ga abin da za ka faɗa in za ka cire ga abin da za ka ainihin wato faɗa wani irin addini ne wannan addinin musulunci ne kaɗai yake da wannan ainihin wato tsarin عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كده صلّى daga Salim bin Abdullah bin Umar an abihi an jaddihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace man qala dina yadkhulu as-suqa duk wanda ya fada lokacin da yake shiga kasuwa yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumitu وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير فإذا ما تنكرن سوانا صلاة قوانا ذكري صلى لي شبك أسواء قباتين صلاة بيوني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. النبي يتي كتب الله له ألف ألف حسنة الله يا رب تامس لا دام مليان سيا سنن ومها علم ألف ألف حسنة سيا شافي متى وتؤيكي ملك مليان سيا سنن وبنى له بيتا في الجنة سنن سيا جنع مسجد على الجنة كتك اللي لكن جرمان ذكرا أبل تذكر النبو ساشي ذاك كتا سوال نفرق أقوي لا إله إلا الله تبتدع بوتا ga Allah shi shi kadai sai kenan sannan la sharika lahu Allah ba shi da abokin tarayya sannan lahul mulku wa lahul hamdu shi kadai yake da mulki kuma godiya ta tabbata gare shi wannan cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai shi ya cancanta da bauta wannan shine abin da Allah ya fito sama da kowanne irin abu لا شريك له باشي ده أبوكين تاريا وجم بوتر سننكم يشيك أيك ده ملكي واتو باين شيك أيك ده ملكي قوان إلن أبوكم ينا ده إيكو ينصر لفا أبن ليه ملكا ننك يسابو أما ما دولة بني نمتو كان ده إيكو أخان قدر وتمت ألا راتا ساما أسائدو أخان قدر يندد عجيار ده إيه فرسلنا kana kallon kudin sun samu da kuma lafiya ta kudin ba kuma kudin na kare to mulki ya tabbata ga Allah sannan shi yake da godiya mutlaka duk wani wanda zai maka abu ka sai ka gode masa to godiya da zaka yi masa wani bangare na godiya ga Allah amma wanda yake da godiya cikakkiya shine Allah saboda duk wanda zai baka abu in kaga ya baka to me cewa a bayar na hakika ne yake a baka shi yasa wani zai shigo da abu ta gaban nan zai fara rabo kana nan gaban sai a fara a ba wannan sai a tsallake ka sai kai magana ya ce bai maka ba yana nan zuwa bai dawo kanka sai ka tabbatar da shi wani na kan ba sai a je a bashi kafin a dawo kanka abun ya kare in kai magana shi kenan saboda wanda ke cewa a bayar na hakika din bai ce a baka ba wani kuma yana tun daga ƙarshe ne cewa a bayar na hakika din ya ce a baki ba ya tsakiya to shi yasa zamu ga suratul fatiha ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin da surori guda biyar surori guda huɗu suka ƙare da wannan sannan shi kaɗai yake rayawa ya kashe sannan kuma shi ne rayuwar da bai mutuwa duk wani wanda ba shi ba sai ya mutu yasa yake wa annabi wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah wanda bai rayayye ne shi bai mutuwa sannan biya ne da khairi da hannun Allah alheri yake wannan ta'adduban ma Allah ne kamar yadda yake kul Allahumma malik al-mulk tu'til mulk man tasha wa tanzu al-mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha sai yake biya da khairi Allah a hannunka alheri yake wannan wajen ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi yake faɗa wata addu'ar yake wal khairu bi yadika wal sharru laysa ilayka gabaki ne alheri a hannun Allah yake ga mun abin da yake sharri bin nisa zuwa gare ka ai ba sharri bane a wajen Allah dan baka samu kuɗi ba ka tuki sharri ne a gurin ka lakin samu kuɗin ka sharri ne a wajen Allah ka zo zaka tsallaka titi mota ta zo ta yi ciki da kai sai sharri ne a gurin ka amma sharri ne a wajen Allah ina fatar an fahimta to dan haka sai yace wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah yana da iko akan kowanne irin abu sannan al-amakin allati nuhiya an al-bayt fiha akwai gurare da shari'ar musulunci ta halatta yi da siyarwa a wajen an abi hurayra ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace idza ra'aytum in kunga man yabi'u aw yabta'u wanda yake siye ko siyarwa fil masjid a cikin masallaci to fa qulu ku ce masa la arbaha Allahu tijaratak kasuwancin da kake kada Allah ya sa mata albarka duk wanda ku ga a inda ake ce masa nan masallaci ne ba fa harabar masallaci ba tunda yanzu nan nan shine cikin masallacin nan ko yanzu ai akwai inda mutane suke kaiwa da yawa ai sallah a wajen awake ko amma asali nan wannan masallaci ne ba masallaci bane a fil masjid a cikin me masallaci to duk wanda yazo ya kulla wata harka ta siye da siyarwa a cikin masallaci annabi ya ce a fada masa kasuwancin ka kada Allah ya maka albarka kai Umar ne annabi ya ce ka fada mu wanda yake to amma idan zaka fada wa mutum dole sai an yi la'akari da mutum ne wanda an taba karantar da shi an fahimta ai kaman cigiya ne annabi ya ce ba a gina masallaci don cigiya ba in mutum ya zo yana cigiyar wani abu a masallaci sai kada Allah ya sa a gani to sai ka yi la'akari da wani mutum ne tukunna yake cigiya mutum ne da yana da lazumin wajen karatu dan yana da alaka da inda ake karatu kuma ya zo yi to ganganci sai a masa daidai da abin da wa yake in ko a'a bai da alaka da inda ake karatu jahili ne to kafin a tabbata wannan akai a karantar da shi dan ka kuje ku ce annabi ya ce sai ƙarya ne to kaga ba ƙaryata annabi ba ta hanyar da aka taho ne ita tunda shi bai sani ba ita ta ja zuwa ga ƙaryatawa ƙaryata annabi dole sai an yi la'akari da irin wannan mutum ba zai zo ba yaron shi ya bata ya ce an gata malam a taimaka da Allah a cigiya ka ce to ai ma'aiki ya ce duk wanda ya zo yana cigiya a masallaci a ce kada Allah ya sa a gani kai ma yaron naka kada Allah ya sa a gani kaga in ba ka yi zunnan sai ga an hau rigima a masallaci an kan ce to dole sai an dinga mura'ati an dinga la'akari da halayen mutane da haka annabi ya ce masallaci ba a gina ta don wannan ba masallaci karatun Qur'ani sallah da abubuwan da suka shafi ibadatu dai shi aka gina ainihin wato masallaci shi yasa da ku ga annabi ya ce ahabbul bilad ila Allah masajiduha duk garin da Allah madaukakin sarki ya fito a cikin garuruwa to babu kamar masallacin nan yanzu idan aka tashi aka wafi babu inda mala'iku ke hangowa daga sama suke gane doron ƙasa ne in ba waɗannan ɗakunan na Allah ba saboda kowanne mai gida ana jingina shi zuwa gaba zuwa ga gidan rinki da haka wannan idafa da aka yi cewa masallaci ɗakin Allah ai kowa ya san Allah ba alim yake da zama ba a matsayin kayan an ce wannan gidan wane ne da an tashi ne ma an san ina za a yi san za a je a sami to jingina ɗakin a ce na Allah ne don a bambanta maka darajar shi ta bambanta da duk wani ɗaki da ka sani a duniya don kowa da mishi wannan ma da wa na Allah ne da mishi shi yasa to wannan ba a gina shi don siye da siyarwa ba sannan akwai al-awqaf lokuta allati numi an al-bay'i fiha wacce aka hana siye da siyarwa a ciki qala Allah ta'ala Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani Abdullah dan Mas'ud yace idan kana tafiya a koda yaushe idan ka ga Allah subhanahu wata'ala ya wannan kiran to ka tsaya in kana zaune ne ka gyara zama da kyau wani abu zai fito daga wajen Allah wanda za a ce maka kai ko ka bari shi kuma tsirar dan adam gabaki ɗaya a rayuwarsa tana da alaka da yin abin da Allah yake yi da barin abin da Allah subhanahu wata'ala yake ya bari kuma in ka samu lokaci tun daga suratul baqara har zuwa suratul munafiquna waje ɗaya Allah subhanahu wata'ala ko suratul taghabun cikin wannan kiran waje 90 in dai ka ji ya ce ya ayyuha allazina amanu to ka jira za ka ga wani abu zai fito zai ce ko dai ayi zai ce ko dai a bar sai ya ce idan nudi ya lissalati min yawmin juma'ati idan kun ji kiran sallah ranar juma'a da aka suka ce min din nan da ma'anan fi yawmin juma'ati a cikin ranar juma'a to fa auku zaugawa ila zikrillah zuwa ga zikirin Allah menene zikirin Allah a nan wajen ita ce sallar juma'a shi yasa kalmar zikiri kalma ce mushtarika tana ɗaukar ma'ana a cikin Qur'ani ta kai wajen ma'ana guda 22 to da haka wanda ya zo ya ce ba ma yin zikiri wannan azzalumi ne ƙwarar da sun gaske abinda ya kamata ka ce mu ba ma yin zikirin da malamin ka ya kawo mun wadatu da na annabi amma Allah ya kira sallar juma'a ya ce mata zikiri ce kuma muna yi ka je ka ce ba ma yin zikiri kaga wannan zalunci ne wannan zalunci ne sai ya ce wa zarul bai ku bar siye da ne da siyarwa sai ya ce dalikum khairul lakum wannan shi ya fi muku zama alheri in kuntum ta'lamuna idan kun san irin abin da za ku samu na sakamako a wajen Allah sai ya ce amma fa idan kun yi salatu idan kun gama sallah in an gama sallah to fantashiru ku ya fi fil ardi a cikin ƙasa wabtagu kulima min fadlillahi daga cikin fadlan Allah sannan wadhkurullaha katiran, ku ci gaba da ambaton Allah da yawa, la'allakum tuflihuna, lallai idan kuna ambaton Allah da yawa za ku samu babbar rabo. Qala ibn al-arabi yace wa hadha mujma'un 'ala al-amal, wannan abu ne da aka ijma'i wajen aiki da shi, wala khilaf, babu safani tsakanin malamai, fi tahrimil bayt, wajen haramta ciniki, fa in waqa'a fusika, da ciniki zai faru lokacin da limami ya hawa mumbari an kiran sallah ne ya fara kutuba, to fusika za a bata ciniki. Wa kullu amrin yashghul, duk wani al'amari da zai shagaltar anil juma'ati, daga juma'a, min al-qu'ud, na kullu kullu haga baki daya, to fa huwa haramun shar'an, wannan aikin haramun ne a shar'anci, mansukur rad'an, sannan abin sha wato abin batawa ne, mansukur rad'an abin batawa ne, sannan shine mansukur abin ainihin wato batawa ne, rad'an saboda ainihin wato tsoratarwa, an fahimta ne? To wannan yana daga ciki. To wata matsala, yanzu muna da bambanci na masabanin masallaci, nan masallacin karfe ma ake sallah daya, akwai wanda zaka ga ɗaya da rabi a jiho ko masallacin sunna ne, akwai wanda zaka ga kuma watakila karfe biyu a jiho ko masallacin wa sunna. Ya halatta a ranar juma'a muna zama da ni da kai shago daya, ni in taho na karfe nawa in koma, kai ka tafi na karfe nawa, ɗaya da rabi ko biyu, ya halatta ko bai halatta? Me dalilinka? Madalliman ya shigo, ku riƙe ta, ku je ku yi bincike a kan. A zai abinci, saboda liman ya shigo, amma ku lura da wani abu, asali musulunci zai bakin ciki ka samu kuɗi, abinda zai so shi ne sallah kada ta yi ne ta zo ta tozar tafo, to wanda ya tafi ta ɗaya da rabi ya ji a kan lokaci, wanda ya zo ta ɗaya ya zo ne, shin ya halatta hakan ko bai halatta ba? A'a, wannan bincike da in na dawo sai a tattauna. To shi wannan sun ce akwai bambanci tsakanin sanarwa da cigiya, shi wannan sun idan an gani ne. Wa alaikum assalam. Shi ma ya shiga ya fito duk da bara ne, akwai abin da ake ce masa dila, sai in lokaci ya za mu bayani a kan. Idan an hana ta abu ta koba sai ka dawo ta ina ta wuru, hana yi wani sau da aka limin ya daga ya shigo, kamar yadda na hada da farko cewa mun sa babban malamin Malam Ahmad Aljarkawi a cikin addu'a Allah ta'ala ya kubutar da shi da wanda suke tare da shi, wanda ba su shiga wannan musibar ba Allah ta tsare su da shiga cikin ta, wanda kuma suke cikin ta muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu mafita don sanya su da rayuwa. Wannan kasar muna roƙon Allah duk wanda za ta zama matsala ba za ta zauna lafiya ba, Allah ta kawar da su don kasar nan ta zauna lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda suke matsala a kasar nan Allah ka san su, wanda za su shiru Allah ka shirye su, wanda ba za su shiru ba Allah ka yi mana mamadin su. Muna roƙon Allah don sarkin sunayensa da sifofinsa maɗaukaka shekara ta 2019 Allah ka zaɓin mu al'umman nan shugabannin da za su kausaya mata. Muna roƙon Allah ta'ala Allah ka bar wato ka bar mu da zaɓinka, Allah kar ka bar mu da zaɓin mu, abinda wato zai zama mana alheri ko ba shi muke so ba Allah ka tabbatar mana, abinda zai zama mana matsala ko shi muke so muna roƙon Allah ta'ala ya nisanta mana shi don sarkin sunayensa. Wayannan addu'o'in su za mu ci gaba da yi, saboda haka insha Allah za mu tsaya a nan. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.